والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بانجي سواتا الدين المسلم أيومنا أشيرين دعوكو كينا قوتا صفر هجرة من ذن الله صلى الله عليه وآله وسلم دبو الأرض الذي هو دا أربعين دبير من أقوم أشيرين دا ترى أوتا تقوس شكارة دبو بيرا أشيرين دا هدو الله قدر زمامو أولا مسلاتينا محمد تاسي فاونديشن أباريكي زي أر إي تكين غرين قميل أتيغ بدا كراتلتا في كتاب التوحيد نا الشيخ المجدد محمد ابن عبد الوهاب watan tura 28 madadin 29 na'am shi ma bayan tsawon hutu da muka yi na kusan sati 3 kafin tafiya hutun mallam ya karantar da mu babin da yace shirka ne mutun yayi bakance ba domin girman Allah ba sai dan wani Allah ya tabbatar mana da nassohi da suke nuna bakance dan Allah kadai ake yin shi yufuna bin nadhri ويخافون يوما كان شره مستطيرا ده فدين الله مدوكاكين سركي cikin سوره البقره وما انفقتم من نفقه او نذرتم من نذر فان الله يعلم سي كرنتا من حديث منزان الله صلى الله عليه واله وسلم يوم بابين ده زامو تاشي باب الله يتي باب من الشرك الاستعاذة بغير الله مالن يتي شي ما شركاني mutun ya nemi tsari da wani in ba Allah ba neman tsari shine lokacin da mutun ke cikin halin tsoro ko razani yake ganin akwai wata masifa ko bala'i zai afka mashi sai yake ganin akwai wani ko wani zai iya bashi kariya wani wanda yake tunanin zai bashi kariya din aljani ne ko mala'ika ne ko annabi ne duk yana cikin ghairullahi ba Allah madaukakin sarki ba wannan abin mallan yace yana cikin shirka zamu ji dalilan da yasa mallan yace mana hakan shirka ce muna ta karantawa ko a'udhu billahi minash shaitanir rajim ko qul a'udhu bi rabbil falaq qul a'udhu bi rabbin nas wannan duk ayoyi da suke karantar da mu neman tsari da kariya a wajen shi Allah madaukakin sarki din sai mallai yace to ababin wa qaulillahi ta'ala za mu samu fadin Allah madaukakin sarki wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna bi rijalin minal jinni fazaduhum rahaqa Allah madaukakin sarki ke ga yawa duniya yace asalin al'amarin kana rijalun minal insi wadansu mutane ne cikin mazaji ko waɗansu ne cikin mutane ya uduna bi rijalin minal jinni suke neman kariyar waɗansu aljanu fazaduhum su waɗannan mutanen masu neman kariya sai suka ƙara musu rahaqa rahaqa wasu malaman suka ce isman zunubi wasu malaman suka ce khati'a didde yana nan wasu kuma malaman suka ce wuce gona da iri malaman tafsiri abinda suke cewa kafin zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tunda duka ayar tana cikin suratul jinn Allah yayi riwayar abinda ya faru ne tsakanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da aljanu qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinn fa qalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila rushdi fa amanna bihi to duka abinda ya faru ne abitar da aljanu suka wa alqur'ani da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shi Allah madaukakin sarki ba mu labari cikin wannan alqur'ani din cikin abin da aka tabbatar a sura din shine asali me yasa aljani yake ganin shi ya isa me yasa aljani yake ganin yana da wani iko da isa a wajen dan adam sai aka ce dama mutane ne suke neman kariyar aljanu sai aljanu suka dauka cewa su din waɗansu ne na da musamman idan mutum yana tafiya kafin zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in ya sauka a kongurumin daji dazuzzuka ba irin na yanzu bane akwai yawan bishiyoyi akwai yawan itatuwa akwai yawan dabbobi akwai sarƙaƙiya da duhu ba haske. Aka ji hantar mutum ta kada ya tsorata, sai mutum yake jike ji a jikinsa anya gurin nan babu aljanu, anya gurin nan babu waɗansu masu cutarwa, ya za a yi in kwanta bacci a nan in tashi? To sai su faɗi wasu kalmomi, sai suna neman kariya, suna neman tsare shugaban wannan wajen cikin aljanu kenan. Zuciyarsu za ta gaya musu tabbas gurin akwai aljani, sai to suna kamun ƙafa da shugaban wannan bigiran, ka iya cewa masarauta ko lardi, muna kamun ƙafa da shugaban wannan masarauta, kar ya bari shashashin talakawansa su cutar da mu. Sai aljanu suka fara ɗauka, ashe kenan yanzu suna da wani girma da martaba da har ɗan adam yana jin tsoronsu yake neman kamun ƙafa da su. Sai a turo su aljanu a ce to ku tsaya a inda suke, sai sun wayi gari sun tahi, sai su wuce. Yau da gobe kuma sai ɗan adam yake ji a jikinsa, in ya zo ya faɗi waɗannan kalmomin yana samun kariya, ba a cutuwa da shi. To shi kuma al'amarin Allah, ba wanda za ka ce ya kare ka sharri in ba Allah maɗaukakin sarki ba. In ka ce wani ya kare ka sharri, to kun rabu da Allah maɗaukakin sarki. Da haka kenan, asalin abin da ya haifar da shirka ta ɓangaren neman kariya da tsari, mutane ne suka samar da wannan abu. Kana rijalun minal insi ya'udhuna bi rijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Amma in ba dan wannan ba, ɗan adam yana da alfarmar da aljani bai isa isintar kare shi ba. Inda ɗan adam ya yarda da alfarmar da Allah maɗaukakin sarki ya mashi, walaƙad karramna bani Adam, da ya yarda da kariyar da Allah maɗaukakin sarki ya masa, da imani da Allah maɗaukakin sarki ya bashi, da cewa kuma duk inda kake Allah yana ba da kariya, da aljani ba zai ji cewa yana da wani ƙarfi ko ta buwaya a kanka ba. Kuma har yanzu za ka ga duk wanda ya tsare imanin shi, to aljani ba ya iya tasarrufi a kan shi. Amma ɗan adam idan ya lalace, to sai ya zamanto kuma wanda ya lalace ɗin sai ya fihi lalacewa a kan shi. Kamar halin da muke ciki ne a Najeriya, mutanen Najeriya da suka lalace sai ya zamanto suna neman kariya da tsari a wajen tsirarin mutanen da an tabbatar masu laifi ne, ‘yan ta’adda ne. Saboda me? Mun bar Allah, mun bar cewa Allah na iya ba da kariya, mun manta da cewa in mun mutu a dalilin addininmu ko a dalilin dukiyarmu muna da shahada, sai zamanto su ake nema, ake kamun ƙafa da su, wanda yasa muke ganin ƙasƙanci. To yadda kasar ɗan ta’adda zai iya ƙasƙantar da kai idan ka bar Allah? To a dalilin haka ne aljani yake ƙasƙantar da ɗan adam, saboda ya bar daraja da Allah maɗaukakin sarki ya bashi. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udhuna bi rijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Sai suka ƙara musu girman kai, ji da isa, suka ƙara musu zunubi da ta’addanci. Da haka shi a gurin Allah, in dai za ka nemi kariya, to a wajen Allah maɗaukakin sarki kaɗai ake neman kariya. Ayoyin da na karanta kafi, ai kaga ta farko, ƙul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq wa min sharri ghasiqin idha waqab wa min sharri nafasati fil 'uqad wa min sharri hasidin idha hasad. Kaga in kace ƙul a'udhu bi rabbil falaq, malamai suka ce asubahi ana neman tsarin Ubangiji ya kare ka daga sharrin abin da rana take ketowa da shi. Fafutukar ɗan adam da faɗuka tashinsa tana farawa ne idan asuba ta keto. To in asuba ta keto, duk abin da za ta keto da shi har zuwa ta faɗa, kana neman kariyar Ubangiji, ba wani abu da zai fare ka a cikin wannan. Shi ne amfanin ƙul a'udhu bi rabbil falaq. Shi yasa kuma manzon Allah ya karantar da kai, idan ka tashi sallar asubahi ka karanta ta sau uku, babu wani abu a sama ko ƙasa da zai iya cutar da kai. Saboda ka fara neman kariyar Ubangiji a kan duk abin da asuba ta wayi gari a kan shi, min sharri ma khalaq, kariyar da kake nema ka ce daga sharrin duk wani abu da Allah ya halitta. Da haka abin da Allah ya halitta aljani ne, bukaye ne, ‘yan sihiri ne, matsafa ne, har da su waɗannan kidnappers ɗin, in za ka karanta shi kuma Allah zai baka kariya. Min sharri ma khalaq wa min sharri ghasiqin idza waqab. Haka nan kana neman kariyar Ubangiji da duhu idan ma ya fada. Yanzu ka nemi na safiya, ka nemi na duhun dare idan mun shiga. Da haka da safiya kana da kariya, a duhun dare kana da kariya. Wa min sharrin nafasati fil uqad. Haka nan kana neman kariyar Ubangiji daga masu busa a dauri. Aka ce aikin sihiri da bokaye da ƴan tsubu. Lokacin da kake bacci, lokacin kuma ne yake kokari ya cutar da kai ya lalata rayuwarka. Kawai da ka bawa Ubangiji kul a'udhu bi rabbil falaq, kana zuwa mai min sharrin nafasati fil uqad, ka gama da lissafin shi. Wa min sharri hasidin idha hasad, Allah ina neman kariyarka daga sharrin duk mai hasada ma a lokacin da yake hasada. Mun sha yi mu ji wani abu ya faru a ce ai mahasada ne, yana da ƴan hasada. To in dai ka san kana da ƴan hasada da mahasada, ka kuji kul a'udhu bi rabbil falaq, har maganin mahasada din tanai. Kaga yanzu an gaya maka duk abin da Allah ya halitta akwai kariya a ciki, duk abin da asubahi ta zo akwai kariya a ciki, duk abin da dare ya kunsa akwai kariya a ciki, duk sharrin ƴan tsafi da ƴan sihiri da ƴan duba akwai kariya a ciki. Sannan mahassadi ma da kawai a zuciyarsa zai kullata baka san shi ba, shi ma ka nemi kariya a ciki. Haka in ka dauki ƴar uwarta kul a'udhu bi rabbin nas, kana neman tsari ga Ubangijin da ya halicci mutane, malikin nas, mai mulkin mutane, ilahin nas, shi ne Ubangijin mutane, min sharril waswasil khannas, kana neman kariyar Ubangiji daga sharrin mai sanya wasi-wasi, al-khannas, wanda yake uya ba a ganin shi, wanda yake maka sharri da ta'addanci da tuggu, baya bari ka gan shi, uya yake. Haka Ubangidansu shaidani shi ma ɓuya yake. Wa min sharril waswasil khannas allazi yuwaswisu fi sudurin nas, sai kuma ka ga Ubangiji minal jinnati wan nas, shi shaidan idan ya tashi sa wasi wasi, yana sa wasi wasi ne a cikin kirji. To wannan kariyar sai ka ce ta mutane da ta aljanu. Inda zaka karanta wannan kana neman kariya a wajen Ubangiji, da shaidan da aljani da mutum ba su isa su cutar da kai ba. Sai muka manta ta, sai muke neman kariya a wajen aljanu, sai Allah ya lalata imanin mu, kuma wurin da aljanu suke wahalcar da mu. Daka da Allah ya tahi baka labari, sai ya ce asalin kissar aljanu ba su da alfarma. Kana rijalun minal insi, waɗansu ne cikin mutane, ya'uduna bi rijalin minal jinni, suke neman taimakon aljanu. Fazaduhum rahaqa, sai suka sawa aljanin girman kai da ji cewa su waɗansu ne. Allah ya tsare mu. Da haka shi abin da Allah ke so, duk bacin rana ka koma wajen Ubangijinka. Kuma shi yasa Allah ya ajiye surorin ma fa ƙanana, ba su da wahalar karatu. Qul huwallahu ahad, qul a'udhu bi rabbil falaq, qul a'udhu bi rabbin nas. Manzo Allah ya alƙawari in zaka karanta sau uku bayan magriba, sau uku bayan asubahi, sau ɗaya a bayan sau kowace sallah ta farilla, har Allah ta yi alƙiyama, in dai kullun zaka yi babu wanda ya ci galaba a kanka. To in kana da wannan, dan me zaka nemi kariya aljani? Dan me zaka nemi kariya shehu ne? Babu wani wanda zai iya kare ka in a wannan matsalar mu ne, ba ma ba da yaqini musallama wa Ubangiji. Ibnu Taymiyyah wani hadisin da zamu karanta a kansa yace wallahi duk ungurumin daji in yazo ajja kayansa, in ya karanta addu'ar yace ya rantse da Allah, yana ji a jikansa cinnaka bai isa cije shi ba, kuma cinnaka baya cije shi. Da haka duk inda guri ya ɓaci da abun tsara, abun tsoro, macije ne, kunamu ne, ko aljannin kake tunani, ko wasu mugayen dabbobi, in dai ka nemi kariyar Ubangiji, Allah maɗaukakin sarki zai kare ka. Shi ne malai ya kawo hadisin daga Khawlatu binti Hakim radiyallahu anha qalat, Khawla take cewa sami'tu Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yaqul, tace naji manzon Allah tsira da amince tabbata a gare shi yana cewa man nazala manzilan, duk wanda ya sauka a wani bigire, faƙala, da ya sauka sai ya ce a'udhu bi kalimatillahi tammat min sharri ma khalaq. Wani addu'a sananniya ce, kowa ya santa, matsalar mu kawai ne ba mai. A'udhu bi kalimatillahi tammat min sharri ma khalaq, ina neman kariya da siffofin Ubangiji na cikau, ko ina neman kariya da kalmomin Ubangiji na cikakku, min sharri ma khalaq, daga dukkanin sharrin abin da ya halitta. Wannan kwari ne, wannan dabbobi ne, wannan mutane ne, wannan aljanu ne suna faduwa cikin misharri ma khala sai manzon Allah ya ce in ka fadi wannan lam yadurhu shay'un babu abin da zai iya cutar da shi hatta yarhala min manzilihi zalik har sai idan ya bar wannan bigiran da ya karanta wannan addu'a a cikin shi in dai ka zauna ka fadi wannan duk duniya babu wanda yake cutar da kai a'udhu bikalimatillahi tammat min sharri ma khalaq manzo Allah yace wallahi idan ka fade ta duk duniya babu abin da zai cuce ka sai idan ka tashi dan haka ibnu taymiya idan yazo guri kawai yana ajja kayansa zai ce a'udhu bikalimatillahi tammat min sharri ma khalaq yace wallahi a zuciyata ina jicin naka bai sai cuje ni ba haka zai kwanta yayi baccin sa ya tashi ko kunama bai taba cizon sa ba amma mu matsalar mu shine ba ma yadda Allah yana aiki idan manzon Allah ya fada mana aikin Allah madaukakin sarki yau ne shi yasa muke shan wahala dan haka inda zaka fadi wannan gidanka ne zaka shiga sabon gida ne ka shiga sabon fili ne gonarka ce zaka shiga kai aiki da ka shiga kawai ka karanta addu'ar a'udhu bikalimatillahi tammat min sharri ma khalaq babu abin da zai faru nago ni kilif ana ta maganganu sun aina cewa malamai su shiga dawa su je su samu yan boko haram malamai su je su yi addu'a mutane sun cewa mutane ayi addu'a sun bar abubuwa abubuwa suka sakarkwace mana addu'ar ce ba ma yi shi yasa Allah madaukakin sarki ya bar mu da halayenmu wallahi inda za mu yi addu'a ciki daya da gaskiya daya ba wata matsala da za mu roki ubangijinmu Allah madaukakin sarki bai yafe mana ba ud'ullaha wa antum muqinina bil ijaba ku roki Allah a lokacin da kuke da yaqini Allah madaukakin sarki zai amsa muku shi Allah wani lokaci in kana masa addu'a har garaje fa yake so ka masa sabar yaqini zai baka yana san me garaje Allah sai an gane me nake nufi da garaje ko ya nake nufi confidence ko sakankancewar zuciya ba hina confidence ba ni kuma garaje ne ce na'am
kamar abin ko yazo hannunka
kamar abin yazo hannunka a bani misali mana aikace na'am eh wannan zamu zo kanta isti'ana ce wannan in an guri ya kure isti'ana ce na'am yanzu muna magana akan addu'a yawwa mallan yace kamar kana neman aiki gobe zaka je ma'aikatar da zaka tafi gurin aiki kafin ka tafi kawai sai ka ce a yanka dan akuya na walima zaka dada ofa akwai garaje a ciki ko babu a yanda na faɗa yadda aiki yake a yanzu zaka dauki takardunka ka tafi neman aiki sai ka ce da Allah wane ya kana akwai nan ka fara gyarawa kafin inda za mu yi walima ta zan samu aiki a zamanin yanzu ana jere sai zaka ji kamar anya ba garaje a ciki ya bari ya je ga yadda ta kaya mana ya bari ya je yadda za ta kaya wannan ita ce ta hana karbar addu'a din amma idan karfin zuciyarka ya baka ka sai dan akuya ka yanka na tafi dutsa zan dawo da ofa wallahi zaka dawo da ita na'am yaqini ko abin da yaqini hada garaje yanka dan akuya abin a cikin yaqini ko yana cikin yaqini wata kildu mun fahimta shi a yaqini mun daura shi a yaqini to a cikin abin da Allah yake so a addu'a ya ga abin kamar a hannunka yake zaka ba da shi watakila zai ka lalama a jihunka wanda zai kawo maka matsala ta 30,000 ta ce wallahi daka da waje abin da nake da akwai 10,000 amma gobe ka zo gida karfe 7 na safe shikenan kuma lokacin rufe gida za ka yi kuma ka ce masa zo karfe 7 na safe kawai da ka tsaya cikin dare ka ce Allah ba ka taɓa bani kunya ba kuma Allah kar ka bani kunya ka bani abin da zan ba shi kawai ka ja mayafi ka yi baccinka kafin karfe 7 na safe kana da yaqini wannan kuɗin zai zo kuma za ka ba shi ta ina zai zo Allah kaɗai ya sani ko so wannan yaqini shi Allah yake da buƙata a wajar addu'ar mu kuma shine ba mu da su ai a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na sha bada misali da wannan bawan Allah yayi laifi manzon Allah ya ce hukunci eh ma a yanke hannun shi yayi rauni daidai da raunin hima a masa irin raunin da yi sahabi manzon Allah ya miƙe ce ya rasulullahi wa na dan uwana yayi laifi a yanke fatan jikinsa yana rayi yace ya zai haka Allah yace wa katabna alaihi fiha anna nafsa bin nafsi wal aina bil aini wal anfa bil anfi wal udhuna bil udhuni was sinna bis sinni wal juruha qisas in an yi rauni a duba daidai da daidai a rama ramako yace na rantsa da Allah ba za a yanka ba shi abin da yake nufi in dai shine yadda yake ji tsakaninsa da Ubangiji ya nema wa dan uwansa alfarma kuma Allah ya bari yace wallahi ba za a yi ba kawai koma gefe yana huci in dai ne wallahi ba za a yi ba ana jima kawai ƴan uwan waɗannan suka zauna suka yi meeting suka ce wannan magana kawai a batta Allah ya kiyaye gaba suka da suka ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shikenan mun yafe kawai magana ta wuce yine ce Allah yana da waɗansu mutane idan sun masa rantsuwa to Allah ba zai bari su ji kunya ba to irin wannan yaqini hi muka rasa a addu'a shi yake ba mu wahala to lokacin da zani mu nemi taimakon Ubangiji Allah barayi sun ce za su shigo gidana Allah ina neman tsarinka a lokacin da nake rufe wannan gidan ka taba kwanta ba abin da zai faru in dai ka gamsu ka sallama wa Ubangiji wallahi Allah zai mutum nawa ne aka zo neman shi aka tsaya akan shi Allah ya rufe ba a ganshi ba ko da kana na ga wani kilifi yace i mutane suka shigo gidansa yace kona hi za su yace kun ga anan nake a kwance amma suka tsaya a kaina suka yi duk abin da za su yi a gidan suka fita saboda Allah bai rubuta lokacinsa yayi ba kuma abin bai faru ba so shi a wajen kariya ka sallama wa Ubangiji zai kare ka to zai kare ka in ka nemi kariyar a wajen wani to wallahi ka samu matsala wannan kariyar da laya ka same ta wannan kariyar da guru ka same ta wannan kariyar bokaye ne suka hada kai da wasu aljanu ko iskokai suka ce za su ke kwana da kai suna wuni da kai wallahi tallahi amra baka da addininka annahu kana rijalun minal insi ya'uduna bi rijalin minal jinni fazaduhum rahaqa ba inda ake neman taimako da kariya face a wajen Allah madaukakin sarki wannan hadisi dai na haula da mutane za su tabbaka shi a rayuwarsu da ya magance matsaloli da yawa a'udhu bi kalimatillahi tammat min sharri ma khalaq fihi masail malam yace akwai abubuwan izna da yawa a cikin wannan babi din al'ula tafsiru ayatul jinni an fassara mana ayar nan da tazo a cikin suratul jinni wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna bi rijalin minal jinni fazaduhum rahaqa as-saniya matsala ta biyu kaunuhu minash shirki kasancewar hakan shirka ne mutum ya nemi gudunmawa aljani to shirka ne a adabin Hausa wa zai bada lissafin yadda ake neman taimako a wajen aljani a labarurka da aka karanta na Hausawa zai je na eh wani lokacin kiran aljani ya danganta ana kiran su ne idan ana neman arziki ko ana neman wani abu sai a yi su ko wani lokacin za a baka wani zobe a ce in ka murza aljanin zai zo tsoro kake ji zai fidda ka daga cikin tsoron abinci kake so a kawo maka zai kawo maka wannan adabin na Bahaushe yana raba mutum ne da Ubangijinsa duk abin da nake nema madadin in miƙa bukata ta zuwa ga Ubangiji sai aka gaya maka in ka murza zobe aljani zai iya maka amma yujibul mubarra idza da'ahu wa yakshifu su'a wa yaj'alukum khulafa'al ardi a ilahu ma Allah Allah yace ba wanda yake iya taimakon wanda ya fada cikin kunci da tsanani so wanda sawa akwai wani zobe da in ka taba aljani zai zo ya gaya ka gaya mai bukata ya biya maka raba mutum ne da Ubangijinsa ko dai maimakon tsananin bukatar ta saka koma zuwa ga Ubangiji ko sanin tsoron ya saka koma zuwa ga Ubangiji sai aka ce maka ga wata laya ko wani abu in ka taba aljani zai zo bukoi muka dauka kamar yafi kusa kusa kana taba ko kaga gandame ma aljani sai goye ka ku fita a guje wannan abin koda zai faru a zahiri kuma raba ka yake da Ubangijinka yasa akwai adabin da koda muna karantarwa ko muna karanta yara wani lokacin sai ana karin haske akan shi. Allah kiyaye kaunuhu minan shirki, neman taimakon wani kamar yadda yazo a waccan ayar, wannan abin shirka ne. As-salisa al-istidlalu ala zalika bil hadisi, bada dalili akan haka din da dalilin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. لأن العلماء يستدلون به على أن كلمات الله غير مخلوقات. دا wannan hadisin ne malamai suka ce kalimatul lahi ba halitta bace ba. قالوا لأن الاستعانة بالمخلوق شرك, domin neman taimakon abin halitta shirka ne. Wataƙil ba fahimci me nake nufi ba. A hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta in ka sauka a guri ka ce a'udhu bi kalimatillahi tammat min sharri ma khalaq lam yadhurhu shay'un, duk wanda yace ina neman kariyar Ubangiji da kalmomin shi cikakku. To menene kalmomin Ubangiji ko sunayen shi ko sifofin shi ko ayyukan shi? Ba wata halitta bace ta musamman, shi kalmomin wani abu ne da Ubangiji ke mallaka shi, da haka ba wata halitta bace, saboda duk in halitta ce to in ka nemi taimakon ta shirka ce. Kamar misali Al-Qur'ani yana cikin kalimatullahi ko ba cikin kalimatullahi? Na wasu sun ce a, wasu sun ce na yana ciki. Wa in ahadun minal mushrikina istajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalam Allah, da kalam da kalimat duka suna daga cikin bangaren zanci da maganganu. So hatta Al-Qur'ani ba wata halitta bace ta daban, siffa ce ta Ubangiji. Wanda yasa malamai suka ce in ka dauki Al-Qur'ani ka rantse da shi, kana rantsewa ne da wata siffa ta Ubangiji, ba da wata halitta ta Ubangiji ba. Da haka kenan kalimatillah ba wata halitta bace mai zaman kanta, wata siffa ce da Ubangijinsa ya ba, ya bawa kanshi da kansa, shi Ubangiji ya bawa kansa da kanshi. Yasa malamai suka ce to cewa ba a neman tsari sai da kalimatillahi, wannan nuna cewa in aka tafi neman taimako a wajen wani abu ba Allah ba, to wannan abin yana zama shirka. Arabi'a matsala ta hudu, fadilatu hadha du'ai, falalar addu'ar da ta zo a hadisin Khawlatu binti Hakim ma akhtisarihi, tare da takaituwar wannan addu'ar. A'udhu bi kalimatillahi tammat min sharri ma khalaq. In aka ce ka zauna a guri kai sau dubu, wanda zai iya yinsa a cikin minti 20, amma duka kalmar ba ta fi buƙatar sakan 20 ba. A'udhu bi kalimatillahi tammat min sharri ma khalaq, bana ji za ta buƙaci minti 10. To tare da ƙanƙantar wannan addu'ar, falalarta, manzon Allah ya ce ba abin da zai iya cutarka har sai idan ka bar wannan gurin ne. Wannan ya haɗa duk da ƙwari da dabbobi da duk abin da zai iya zuwa cikin ƙwaƙwalwarka. Al-khamisa matsala ta biyar, anna kauni shay'a, ko anna kauna shay'i ya hasulu bihi manfa'atan dunawiyya min kafi sharrin aw jalbi naf'in la yadullu ala annahu laysa min ash-shirki. Malam yace kasancewar abu ya hasulu bihi manfa'atan dunawiyya, ana iya samun wani amfani na duniya da shi. Mun fahimci magana? Iya wannan gabar kasancewar abu za ka iya cin moriyar duniya da shi, min kafi sharrin, ko dai ya hana sharri ya zo gurinka, aw jalbi naf'in, ko ya sa wani amfani ya zo gurinka. La yadullu ala annahu laysa min ash-shirki, hakan fa baya nuna maka cewa wannan abin ba shirka bane. Idan wani abu ya faru, faruwar abu sai ya hana wata masifa ta fara maka, sai ya sa wani alkhairi ya sauka gare ka, bacin da mora duniya bane ba. To dan ka gafa wannan amfanin, baya nufi kuma wannan abin yarjejje ne a wajen Ubangiji. Misali za a iya daukan wani abu a baka a ce wannan abin aje a tsakiyar gidanka, barawo bai isa ya shigo ba. Ba neman kariya ba kenan, da ka ajje barawa bai taba shigowa gidanka ba wata kilfi Allah ya jarrabe ka wata rana hai ana zuwa za a yi gini a gidanka sai magina suka kwankwale suka zubar ba a sani ba da daddare hai barayi suka shigo aka kauda sata hai kace me ya faru ni je da kuka yi tono kun kwankwale wani abu an tono ce shi yasa barayi suka zo yanzu wata kil Allah ya amince shekara 30 da ka binna ba wanda ya zo to wannan shekara 30 din da Allah ya kaddara ba abin da ya zo baya nufi fa wannan abin daidai ne ba mamaki a baka wani abu kana son wata yarinya da aure sai a ce ga wani abu sa kwalli a idanka in ka sa da kun hada ido da ita an gama sai ka sa kwalli kuna hada ido da ita sai ka aure ta ba akwai more duniya ba kana so ka samu ta nake hine dadin duniya abinda nake nema na samu lahira ce dai bai sani ba dadi ne ko ba dadi bane amma dai a duniyar sa tunda kana so ka samu akwai dadi to dan ka sa kwalli ka auri yar mutane baya nufi kuma wannan kwallin gaskiya ne shi ne abinda malaka yake so ya gaya maka dan an samu abu kuma ya amfane ka a duniya ko ya hana sharri ya samu da kai ba fa ya nufi wannan abin daidai ne kasancewar abu daidai shine a nemi ilimin sa a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko a same shi a alqur'anin Allah madaukakin sarki wannan gabar bit tahdid a ina magana ta zo a cikin babin da muka karanta a ina muka samu wannan mas'alar a cikin babi tsakanin aya da hadisi da muka karanta na'am na a ayar wace kenan na na'am eh kara mun haske mana mallan yace aya da muka karanta wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna bi rijalin minal jinni fazaduhum rahaqa a fahimtatta ne mallan ya gina mu da wannan matsala ta biyar dan ka samu amfani a duniya ko wani sharri bai same ka ba a dalilin wani abu har yanzu wannan abin bai zama daidai ba fa in ba Allah bane yace daidai ne ko manzon Allah sai mallan yace wannan ayar me yasa kace ita ce mallan yake cewa ai waɗancan mutanen da suke neman taimakon aljanu idan sun yada zango aljanun ai suna ba su kariya idan suka zango za su ce muna neman kariya a shugaban wannan bigiran kar ya bari yaransa su cutar da mu baya bari su cutar da su din ba an samu jin dadi ba kenan na sauka ina tsoron a cuce ni ba a cuce ni ba to wannan abin har yanzu bai zama daidai ba saboda ga Allah ya kawo riwaya akan cewa wannan abin shirka ne wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna bi rijalin minal jinni fazaduhum rahaqa wannan yake so mallan ya ga maka dan an baka laya ta maka rana baya nufin gaskiya ce dan an baka guru ya maka rana baya nufi gaskiya ne fa dan an baka abu ya ka samu arziki baya nufin gaskiya ne dan an baka abu kana ganin kudi kamar budar ido har yanzu baya nufin gaskiya ne har sai idan Allah ya ce maka gaskiya ne ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce maka gaskiya ne dan haka ba a auna daidai da ribar duniya ko wata asara ta duniya ana auna daidai ne da Allah ya ce ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce abinda muka faɗa ya zama to daidai Allah ya amfane mu da shi abinda yake akwai kuskure Allah ya nuna mana kuskuren mu gyara mu yi aiki da abinda ya dace subhanakallahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين har yanzu dai muna ta addu'o'i ƴan uwa da suka riga mu gidan gaskiya muna addu'a ubangiji Allah madaukakin sarki ya ji kansu ya